الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشابير غوتا شعبان hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da 1438 wanda yayi daidai da 12 ga watan 5 shekara ta 2017 domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Allah ya ƙara mata yarda wanda take cikin unguwar Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano muna karanta littafin nan na Al-Iman bil Yawm al-Akhir wallafa Dr. Muhammad Sallabi hafizahullah kuma wannan shine darasi na 20 a cikin darasussukan da muka gabatar a cikin wannan littafi a cikin darasin mu na 19 darasin da ya gabata a satin da ya wuce mun yi karatu ne game da fitinar kabari da kuma tambayar mala'ikun nan guda biyu lalle kam hadisai masu dimbin yawa sun zo domin yin bayani akan cewa akwai fitina a cikin kabari sannan lalle akwai tambayar mala'ikun nan guda biyu daga cikin ayoyin da suke nuna tambayar mala'iku akwai fadin Allah ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha suratu ibrahim yazo cikin bukhari da muslim hadithin anas annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka ajiye mamaci a cikin kabarin sa waɗanda suka raka shi kabarin nasa suka juyo suka taho yana jin ƙarar takalmansu a daidai wannan lokaci mala'ikun nan guda biyu munkar da nakir sukan zo domin su yi masa tambayoyi annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana irin siga tambayar shi mumini yana iya ba da amsar cikin sauki wanda daga ƙarshe akan nuna masa mazaunansa guda biyu ana nuna masa mazauninsa na gidan wuta da kuma mazauninsa na gidan aljanna da Allah ta'ala ya musanya masa sanadiyar amsa tambayar da yayi kuma duk zai ga gidajen guda biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma munafiki da kafiri su kan ba su iya bada jawabi game da tambayoyin da waɗannan matambaya za su yi musu wannan kan jawo musu azaba kan jawo musu fushin waɗannan mala'iku guda biyu wanda sukan dake su dukan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato duk wata halitta ta Allah tana jin ƙarar ihun wanda ake duka amma banda dan adam da aljan. Sannan mu karanta hadisi mai tsawo wanda ya fito kuru-kuru ya yi bayani game da wayannan mala'iku guda biyu, munkar da nakiyar, da irin yanayin tambayoyin da za su yi, da kuma in an amsa ga abin da za su faɗa, sannan kuma da irin ainihin wato tambayoyin da za su yi wa wanda yake kafiri ne ko munafiki, ga kuma irin abin da zai fuskanta. Bayan wannan sai mu shiga darasi na 20. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما ينتفع به الميت من عمل الاحياء ابيند ممتي كي امفانوا دشي نا ايوكان رايو wannan gabar tana da matukar muhimmanci. Yana da kyau mu fahimci wai me ma mamaci ne, me ya kamata mu dinga yi wa mamatan mu dan ya amfane su. Wani lokaci sai ga ana yin wasu abubuwan da ake kyautata zatan gata ake yi wa mamaci, kuma ana sa ran wannan abin da aka yi ya same shi har ma ya amfane shi. Shi ne yau malai yake so ya karantar da mu abubuwan da idan mu yanzu da muke da sauran numfashi, idan muka aikata waɗannan abubuwan wa mamata, to lallai waɗannan abubuwan za su iya amfanar mamaci. Dan karka rakito abubuwa, ka jawo wasu abubuwa waɗanda kila ka ɓata wa kanka lokaci kuma ba lallai su amfanar da mamaci ba, ka ce za ka dinga yin waɗannan abubuwa kana sa ran su amfani mamaci. Kenan ashe akwai abubuwan da har yanzu mamaci yake sa rai daga gare mu murayayyu. To abubuwan nan da mamaci yake sa rai sun kasu kashe biyu. Akwai abubuwan da shi ya sabbaba su da kansa, ma'ana shi ya shuka kayansa tun anan, kuma tun da shuka ce mai kyau ya shuka ta yi yabanya ta yi ya zai ci gaba da tsinkar kayansa bayan ya riga ya mutu. Akwai kuma aikin da zai zamanto mu din da idan muka aikata waɗannan ayyukan muka yi da sunansa, to shi ma wannan yana daga cikin irin abubuwan da mamaci ke cin gajiyarsu. To su irin abubuwan da za mu yi mu, shi wanda ya yi dama wannan wani abu ne mai zaman kansa, amma wanda wani rayayye zai yi da sunan mamacin, to shi ma ya kasu kashi biyu. Akwai wanda yana samun mamaci, akwai wanda baya samun mamaci. Shi wanda yake samun mamacin za mu ji malam zai kawo mana su. Sannan akwai waɗanda ba su samun mamaci, ko dai saboda hanyar da aka yi abin ya saba da yanda addini ya ce a yi, wannan zai sa abin ba zai zama karɓaɓɓe ba, ballantana kuma ma ya amfani shi mai mutuwa. Ina fata an gane. Yantafi'ul amwat min sa'il ahya bi amrayn. Malai yake cewa mamata suna amfanuwa daga ayyukan rayayyu da al'amura guda biyu. Ahaduhuma, ɗaya daga cikinsu, ma tasabbaba ilayhi almayyit, shine abinda shi da kansa mamacin ya sabbaba wa kansa fi hayati, lokacin yana raye, lokacin da Allah madaukakin sarki ya bashi damar numfashi kafin azara numfashin, ya gina wa kansa ayyukan alkhairi, wanda waɗannan ayyukan alkhairin gashi yanzu ya mutu amma ayyukan ba su tsaya ba, to waɗannan za su ci gaba, zai ci gaba da girbansu, zai ci gaba da amfanansu. والثاني الامر النبي دعاء المسلمين واستغفارهم له. الدعاء المسلمي ده استغفار المسلمي كو مسلمي غريشي. والصدقه والحج ده صدقه ده aikin haji kenan. Yanzu addu'o'in da muke wa ƴan uwan mu matattu suna daga cikin abubuwan da suke samu mamata. Istighfarin da muke cewa Allah ya gafarta wa mamatanmu, wannan yana daga cikin abubuwan da suna jin daɗi ƙwarai da gaske, yana sassauta musu kuma yana amfanar da su. Na daga cikin irin abin da yanzu mu rayayyu muke yi ko za mu iya yi ya amfane su, shine mu yi sadaka. Kai sadakar wani abu kace ladan sadakan Allah ta'ala ya kaiwa wani ko ma kai aikin hajji ladan aikin hajjin ka sadaukan wato ka sadaukar da shi ga wani cikin mamata wal adillatu ala zalika minha dalilan da suke nuna cewa idan an yi addu'o'i ko idan an nemi gafara ga mamata wannan addu'o'in suna amfanar su kuma wannan neman gafarar yana musu amfani na daga cikin fadin Allah ta'ala wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunuba wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah ta'ala yace wallazina ja'u min ba'dihim wadanda suka zo bayan su yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wali ikhwanina kai gafara ga yan uwanmu alladhina sabaquna bil iman wadanda suka rigaye mu imani wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah kada ka sanya ruko a cikin zukatan mu lil ladina amanu ga wadanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka raufur rahim lalle kai mai tausayi ne kuma mai jin kai ne fa afna Allahu alaihim bistighfarihim lil mu'minina qablahum kaga Allah madaukakin sarki sai yake yabo a gare su saboda gafarar da suke nema wa ƴan uwansu mu'minai da suka gabace su fadalla alantifa'ihim bistighfaril ahya wannan aya sai ta nuna amfanuwar mamata da istighfarin rayayyu Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya ko ayoyi kafin waɗannan Allah ta'ala ya kasa mutane gida uku akwai al-muhajirin ko al-muhajirun akwai al-ansar sannan kuma akwai alladhina taba'uuhum bi ihsan al-muhajirun lil fuqara'i al-muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa innan sune sahabban da suka yi hijira daga makka suka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam madina wa innan sune ajin farko aji na biyu sune walladhina tabawwa'u ad-dara min qablihim sune al-ansar wa'anda suka karbi bakuncin mutanen makka da suka yi hijira suka biyo annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen su shi yasa malamai suka ce gaba ɗaya mutane na duniya sun kasu kashi uku yanzu dai babu yanda za a yi ka samu shiga ajin farko kuma ka makara ba zai iya yiwuwa ba ka shiga aji na biyu amma zaka iya shiga aji na uku domin al-muhajirin sun wuce al-ansar sun wuce to yanzu walladina taba'uhum har yanzu tana Allah ta'ala ya ce wa'ancan muhajirun da al-ansar sun riga sun tafi walladina taba'uhu walladina ja'u min ba'dihim wadanda suka zo bayan al-muhajirun sun tafi suka zo bayan al-ansar sun tafi to su ma sun kasu kashi biyu akwai masu nema wa al-muhajirun da al-ansar gafara akwai kuma masu la'anta su dan haka sai Allah ta'ala ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna wadanda suka zo bayan su suna cewa rabbana ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman kuma kai gafara ga ƴan uwanmu da suka riga mu imani wala taj'al fi qulubina ghillan ya Allah kada ka sanya kwafi da ruko da gilli a cikin zuciyarmu dangane da waɗanda suka yi imani ya Allah kar ka sanya mana kin wani daga cikin al-muhajirun ya Allah kar ka sanya mana kyama da tsana ga wani cikin al-ansar kuma kurakuran da suka yi a matsayin su na mutane waɗanda suke ba masumai ba muna roƙon Allah ta'ala ka yafe musu to waɗannan sune rukuni na uku da har yanzu wannan kofa tana buɗe to wani za ka ga shi baya cikin rukunin farko baya cikin na biyu kuma ya ke shiga cikin waɗannan na uku domin duk wanda yake bin su da tsinuwa yake bin su da la'anta yake bin su da bakaken maganganu wannan an zare shi ko ya zare kansa daga cikin walladina ja'u min ba'dihim, domin waɗanda suka zo bayan su kawai abin da aka ce su nema musu gafara, kar su ji haushin su, kar su tsane su, kar su dinga gaya musu bakakken magana. To duk lokacin da mutum ya fada cikin masu jin haushin su, masu gaya musu bakakken magana, baya cikin walladina ja'u min ba'dihim. Mahallu shahid, kaga gashi Allah ta'ala ya ce ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, wannan sai Allah ta'ala yayyabo na musamman ga wannan ajin na uku saboda sun amsa kiran Allah. Allah cewa yayi waɗanda suka zo bayan wayancan sahabbai sun wuce, to su ci gaba da nema wa sahabbancan gafara. Dan haka ta'ala sai ya yabe su akan nema wa ƴan uwansu mu'minai gafara da suke. Fadalla alantifa'ihim bistighfaril ahya, malai ce wannan sai yake nuna ashe idan kace ya Allah ka gafarta wa mahaifina, ya Allah ka gafarta wa mahaifiyata, ya Allah ka gafarta wa dan uwana, ya Allah ka gafarta wa abokina, ya Allah ka gafarta wa matata, ya Allah ka gafarta wa makocina, ya Allah ka gafarta wa musulmi maza da mata, yayi wannan yana daga cikin abin da har yanzu bashi ne akan ka dangane da waɗanda suka mutu, domin kai ma can kanu fa, kuma wannan addu'ar kai ma waɗanda ka gabace su za su ci gaba da yi maka. Shi yasa duk lokacin da kace ya Allah ka gafarta wa musulmi maza da mata, to ka shiga cikin wannan aya. Na fata gane. To kaga wannan aya ta nuna ashe babin istighfari, neman gafara ga matattu a buɗe take. Za a ci gaba da nema wa waɗanda suka rigaye mu gafara. Wal adiya, daga cikin irin abin da ke amfanar mamata akwai addu'o'i. Allati waradat biha sunnah, addu'o'in da sunnah ta zo da su, fi salatil janaza, a cikin sallar gawa, mustafida, kuma waɗannan addu'o'in wato shahararru ne, sun shahara addu'o'in da ake yi wa mutum an zo kansa lokacin da za a yi ainihin wato lokacin da za a yi masa sallah, akwai addu'o'in da aka ce a yi, sannan lokacin da aka binne shi akwai addu'o'in da sunnah ta ce a yi wa mutum. وكذا الدعاء له بعد الدفن, haka akwai addu'o'in da suka zo masu yawa shahararru da aka ce ayyuwa mutum bayan an binne shi, kenan kafin a binne shi, lokacin da aka zo za a yi sallar gawa, to abinda ake bukata a lokacin, ana bukatar ayyuwa wannan mamaci addu'a cikin sallar, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ta gabata cewa in an yi kabbara ta farko za a karanta Fatiha, kabbara ta biyu salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, kabbara ta uku nema wa mamaci gafara, kabbara ta hudu za a iya yin sallama, ko kuma a yi kabbara ta hudun a ƙara yin addu'a, kabbara ɗaya su bayan an yi nan sai a yi sallama. Da haka akwai wato zabi biyu, ko dai ana yin kabbara ta hudu kawai a ce assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ko kuma bayan an yi kabbara ta hudun a sake yin addu'o'i, bayan an yi addu'o'i sannan sai a yi sallama, wanda shi ne ya fi shahara, shi muka fi sani. Na fata an gane. Amma wata bid'a da ake yi bayan an yi gawa sallah kuma a sake ajiye makara a kewaye ta a cika kuma yin addu'a, to wannan ba wani amfanar da mamaci da ne, domin ba a sa masu yin haka su yi ba. Shi abin da aka fi so tun da so a shi mamaci duk wata bid'a a lokacin ba za ta amfane shi ba. An fahimta? Duk wata fidda'u da za a yi masa ba za ta amfane shi ba. A sauke masa alqur'ani, a sauke masa a shafa hadda da la'ilu, wannan ba lallai ya amfane shi ba. In ana so ta amfane shi, gata kuke so ku yi masa, ku yi kamar yadda annabi ya ce ku yi masa. Idan aka yi wa mamaci irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi, Allah ta'ala ya dama abu biyu ne, sharadin ibada abu biyu ne, ikhlasi da mutaba'a. Ma'ana a samu tsarkin zuciya. Dama an ce idza sallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a, idan za ku yi wa mamaci sallah to ku sanya ikhlasi. Yana buƙatar ikhlasi a lokacin, saboda yana cikin wani yanayi da addu'ar mutum ɗaya daga cikin ku in aka karɓa yana farin ciki da ita. Kar a zo a zama taron tsintsiya ba shara, gashi an zo an cika wajen gawar. Shi yasa ake son a samu jama'a da yawa su zo wajen gawa, saboda alal aqallu wani ba dan Allah ya zo ba, a samu wani dan Allah ya zo. Aƙalla a samu wani yana ɗan taɓa shirka, wani kuma akwai ikhlas, akwai tauhidi. To aka samu mutum 40 sun tsaya a bayan gawa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in suka nemi ceto Allah zai ba su cetonsa. To kaga kenan daga cikin abubuwan da ake bukata shine a samu ikhlasi abu na biyu kuma ya zama to ya dace da yanda annabi ya ce ai idan bai dace da yanda annabi ya ce ai ba fa ibadar ba ta karbu ba fa saboda akwai kaidar tanta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya babu man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fawarat man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun bisa wannan ka'ida in za a yi wa mamaci addu'a ku yi tambaya wace irin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai dan kar a je ai tai masa yanzu kaga rashin wannan ya sa an zo ana tai wa mamaci wasu abubuwa da ake duk ana kyautata zato ne kuma ana ganin gata ake masa yanzu ka koma cikin ihya usunna na dan bodiyo sauka alqur'ani da bayan an yi wa mamaci ce ba gata ake mamba ya kawo maganganu game da irin wannan a cikin ihya'u sunna yace duk lokacin da kuka karanto an zo an kai shi makabarta an ji an binne shi kawai sai kuma zo a raba takara a kirawo alaran momi a rarraba musu hizifi biyu ko wani abu mai kama da haka aka ce wallahi hujja kuke kafa masa wani alaran mai dan jingina a jikin wata katanga yana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin a ce kaji wannan ayar wa kunu ma'as sadiqin ka yi aiki da ita yana nan bai amsa wannan ba sai kuma wani alaran mai jawo wata aya sai a ce to kaji wata can kuma kaga yanzu kun tashe shi sai kaje ka karanta iya usuna da dan fodiyo za ka ga magana ta zaki to kaga garin wannan ka mutane suna ganin ya kamata ba fa ya kamata ba cikin addinin nan tauqifi ne in an ce yi kai ba a gane maganar nan ta mai ahalin cewa ya waya kifa inda amrihi wa nahyi shi kawo abin da yake kenan yi saunawa gudanawa zan yi a yaushe kawai wannan shi zaka kiyaye idan aka ce yi uku to in kai hudu ba a so dan ka gane addini tauqifi ne babu ai ya kamata ai yana da kyau shari'a ce za ta ce maka yana da kyau ba kai ne za ka ce yana da kyau ko da abin yana da kyau to a nan gurin aka ce ayi shi wani lokaci sai mutum ya ce ai ba a san addu'a a ai addu'ar akwai guraren da aka ce ayi ta yanzu ka dauki addu'a ba gurin da aka ce kayi ta ba to canza mata gurin bid'a ka dauke ta daga an ce ayi ta bayan tahiya sai kayi ta kafin tahiya to kai abin da yake ya saba wa shari'a to rashin tantance irin waɗannan abubuwan sai ga duk mun rakito abubuwa saboda kaunar mu da ayyukan kirki amma kuma sai ga karshe ba lalle bane su samu karbuwa saboda babu stamping annabi sallallahu alaihi wasallam akai daga za ga bayan an yi wa mamaci sallah kuma sai a ce a ajiye gawar kawai sai kuma a sake mata addu'a wannan addu'ar da za a yi bayan an yi wa mamaci sallah la mahalla laha min al-i'rab kawai an bata wa gawa lokaci saboda ana so a gaggauta a kaita asrihu bil janaza haka aka ce an yi mata sallah to shikenan a tafi kawai da haka a kuma zaunar da gawa a zauna a kuma yin wata addu'ar to wannan addu'ar babu wani littafi da ya kawo ta kamar yadda dan fodiyo ya ce ko kuma bayan za a raka gawa kawai wasu zakirai su bita su dinga yi mata zikiri shi ma bid'a ne to yanzu kai wannan sai a ce ka ji wani zikirin da bid'a sai ya dauke mutane daga inda ake magana shi zikirin ai yana nan a inda ba a ce ayi shi ban aka yi shi shine ake magana yanzu a ci ta gawa gaba wasu zakirai suna zikiri su raka ta makabarta wannan bid'a ne kuma yana nan dan fodiyo ya bada a cikin littafin ka je ka duba ihya usunna har ya kawo wani salo da kila mu ba mali alaran momi ne su kuma kamar misali nan haka za a yi da gawar sai su je kamar su dummaliki sai a shimfiɗa tabarma sai a zauna daidai kan hanyar da za a wuce da gawar kawai sai a rarraba takara ana karatu da ta zo kusa da gurin sai a rarraba tabarma sai a ƙara gaba haka za a je sai an je makabartar ka taɓa sanin wannan bid'ar to dan haka in za a yi wa mamacin ba kowace addu'a ce kenan mamaci za ta yi masa amfani ba za a iya zuwa a yi sadaka uku sadaka bakwai sadaka arba'in duk ba lalle ta amfane shi ba dan gaba ɗayansu babu wanda shari'a ta ce a yi na fata an gane dan haka shi yasa malam ya ce wal adiyatu allati waradat biha sunna fi salatil janaza mustafida babu wani abu wanda sunansa ibada ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai koyar da shi ba. Babu. In kuma ka ce ga wani abu mai kyau, abinda kullum malamai suke faɗa, kamar yanda Imam Shazibi yake faɗa a cikin Al-Irtisam, idan ka ce ga wata ibada mai kyau ce mutane su yi kuma annabi bai koyar da ita ba, kamar fa indirectly kana ganin annabi ya hayyanci al'umma ga wani aiki mai kyau zai kai su aljanna, annabi ya yi musu bakin ciki bai gaya musu ba. Kuma ba mun san ba haka kake nufi ba, amma kuma indirectly kamar haka magana take. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce babu wani abu da zai kai mutane aljanna sai da yi musu bayani, ba wani abu da zai kai su wuta sai da yi musu bayani. To sai kai kuma ka zo da abin da ba annabi bane ya bayani, kace shi ma yana kai mutane aljanna. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama isar da sakonsa, ballagar risala wa addal amana, amma bai faɗi wannan abun ba. Da haka shedan al'amuransa sai an ba a hankali. Da haka za a yi wa mamaci addu'a a cikin sallar ka tambaya, kuma Allah da hikima, wato sallar jana'iza a karatunmu na tsoro na ƙasa-ƙasa, tun daga Ishmawi aka fara yin bayanin sallar jana'iza, ina jin shine babi kusan na biyun ƙarshe. Daga sallar jana'iza ina jin sai azumi, in ban manta ba. To saboda kuma mai Ishmawi ya yi dogon bayani game da addu'o'in da kaza da kaza da kabbarorin da bayanin da za a yi. Haka in ka duba littafai na hadisi su ma cike suke da bayanin kabbara farko ga abin da za a yi, kabbara ta biyu ga abin da za a yi, kabbara ta uku ga abin da za a yi, kabbara ta hudu ga abin da za a yi. Kuma daga nan ana zuwa nan gurin za ka ji ba a sake ba wani abu da za ka ji an sake karantar da kai sai kuma ɗaukan gawa a rakata. Tun daga karatunka na fiqh haka gama. To a ina aka samu kuma bayan an gama yin sallah a madadin a ɗauki gawa kuma sai a sake zaunar da mutane a sake ajiye makara kuma a sake yin addu'a. Wa kadha du'a'u lahu ba'da dafan, haka ma yi wa mamaci addu'a ba'da dafan bayan an binne shi, shi ma wannan yana daga cikin abin da ke amfanar mamaci. Da aka yi ta ma addu'ar yanda aka ce shine kowa ya yi wa mamaci addu'a, ba a ce sai an yi wa mutane jam'i ba. An fahimta? Ba ce aka yi wani ya tsaya ya dinga ba wa mutane. Ya Latifu 129 kuma yana kallon waye baya motsa bakinsa. Tahiya bakin salihina bismillah 19, kul ya kowace da bismillah. Yawwa da ina ɗaya Allah ya shayar da shi alkausara, ita kuma kuliyar Allah ya bashi ikon jawabi. To kaga Allah ya shayar da shi ruwan alkausara, wannan addu'a ce. Allah ya bashi ikon jawabi, wannan ma da addu'a ce. Da haka yanda aka za mu karanta za ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam bai jagoranci mutane a addu'a. Wani lokaci kuma sai a samu wani wanda shi kuma dama an gama dama shi ba inda zai, sai a ce wa mutane addu'a, sai a kusa sauke da layilu. In ya dinga wannan addu'a ana ta zuba malam mutane suna kai cewa aka yi, kowa ya je wa mamaci addu'a abinda ya sawwaka, wanda zai iya tsawaitawa ya tsawaita, wanda kuma ba zai tsawaita ba ya yi gwargwadon abinda ake bukata. An bayyanta? Wanda zai iya tsawaitawa ya tsawaita, wanda kuma yana da wani uzuri da zai yi abin a gaggauce ya gaggauta ya tafi sa. Shi yasa suka ce hadisin can da aka ce ma a yi wa mamaci addu'a tsawon lokacin da kamar za a yanka raƙumi a raba naman, suka ce bai inganta ba. Malamai sun ce bai inganta ba, kawai kai addu'a ma ce sarara, yanka raƙumi a fele shi a raba naman, ai kaga akalla zai dauke ka wajen awa daya. Da aka kai wa mamaci addu'a gurgurdan abin da zaka iya yi ka tafi, wancan shi ma yazo ya tsaya yayi ya tafi, wancan shi ma yayi ya tafi, wannan shi ma yayi ya tafi, haka aka ce. ففي سنن ابي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه يذو cikin sunan abi daud hadithin usman bin affan Allah ya kara masa yadda qala yace kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam idha faragha min dafn al-mayyit, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya gama binne mamaci, wa qafa alai, yana tsayawa akan kabarin, fa qala sai yace istaghfiru li akhikum, ku nema wa ɗan uwanku gafara, was'alu lahu tathbita, ku roƙar masa Allah ya tabbatar da digadigansa, ya bashi ikon amsa tambayar da za'a yi masa. Fa innahu al'ana yus'al, domin yanzu tambayar sa za'a yi, yanzu nan tambayar sa za'a yi. To ko nan kai zaka shiga jaraba ka dinga bin malamai akar makallahu saura kwana biyu mu fara jaraba da Allah ce maka mana da addu'a. Akwai wanda mahabiran zai kawo shi maka mai addu'a biran. To kaga waccan tambayar ya kake tunani ita kuma. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan uwan ku abin tausayi, ku neman masa gafara, ku roki Allah ta'ala ya bashi ikon amsa tambaya, yanzu nan tambaya za a yi masa. Kuma ka ji sufar sacin mai zuwa, sacin da ya wuce an gaya mana sufar matambayar. To kaga wannan yana nuna cewa ashe wannan addu'ar da za a yi bayan an binne shi ita ma tana daga cikin addu'ar da za ta amfane shi. Amma ya za a yi ta, shi ne sai ka tambaya ya shari'a ta ce a yi wannan addu'ar. Shin wani ne zai dinga bayarwa mutane suna yi, ko kuma a'a kowa zai yi ta sa. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم حكما الدعاء ممتا تنا أمبانا رسولو كتند أكا زيارة قبر برنسو لو كتند متن يكي زيارة مكبرتا وانا ينا لكتكين الدعاء دا ممتا سكي بكاتا كما في صحيح مسلم كما يند حديث يزو تكين صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. وأنا يتشي الدوار مكبرتا كما ينزاك ينشي قفر مكبرتو أنا ربوتا وعدا أمتن يزوما يا منتا da ya gani zai ganta da manyan baki sai karanta shi ne kaman addu'a shiga makabarta kenan. Assalamu alaikum, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yu'allimuhum, yana karantar da sahabbai idza kharaju ila al-maqabir, idan suka fito za su tafi makabarta, an yaqulu, su ce assalamu alaikum ahla ad-diyar, aminci ya tabbata a gare ku ya ku ma abota waɗannan gidaje, min al-mu'minina, daga mu'minai, wal muslimina, da musulmai, wa inna haqiqa mu insha Allah, in Allah ya ga dama, bikum lahiquna, za mu riske ku, nas'alu Allah lana wa lakum al-afiya, muna roƙar mu kanmu da ku, muna roƙar mana Allah, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lafiya da mu da ku gaba daya. Wa amma wusulu thawabi sadaqa, amma dalilin da ke nuna cewa idan mutum yayi sadaka tana isa zuwa ga mamaci, fi sahihain, hadithi ya zo cikin Bukhari da Muslim, ana Aisha radiyallahu anha, daga uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qala, sai ya ce ya rasulallah, ya ma'aikin Allah, inna ummi iftutilat nafsuha, inna ummi yaftutilat nafsuha, mahaifiyata mutuwa ta zo mata bata shirya ba, wato al-mautu fujatan, shi ake kira iftutilat, wato mutuwa ta girshe ta, iftutilat nafsuha, ta rasa ranta, ba wata dogo jinya ta yi ba, kawai mutuwa ce ta zo mata irin mutuwar fujat din nan bagatatan, wa lam tusi, bata samu damar yin wasiya ba, wa azunnuha dannata, yace amma fa ni ina tsammani, law takallamat, da Allah ya bata ikon magana, ta saddaqat, za ta ce ai mata sadaka. An bayyana, amma dai Allah bai bata ikon magana ba, amma dai da Allah ta'ala ya kaddare ta da magana, to ina kyautata zaton ila za ta ce ai mata sadaka a cikin dukiyarta, amma bata ce din ba saboda Allah bai bata ikon magana ba. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ يتي يا رسول الله تو ينزو ذات سامولادا إدني ني صدكر أمد دنجا إني مت صدكر إت ذات سامولادا؟ قال نعم. سيع النبي صلى الله عليه وسلم يتي وريكوا ذات سامولادا an fahimta. To kaga wannan shine hujjar malam cewa ashe in an yi wa mamaci sadaka, sadaka tana samun sa. A gina wani aikin alkhairi, a ce ladan Allah ya kaiwa wani, a yi aikin hajji, ayi wata sadaka a ce ladan Allah ya kaiwa wani mamaci ko wata wanda ta rasu, wannan yana daga cikin abinda yake iya riskar ainihin wato mamaci. Wa amma wusulu thawabi sawm, amma dalilin da ke nuna isar ladan azumi ga mamaci, idan aka yi azumi mutum ya yi buɗe baki ya ce ya Allah wannan azumin da na yi, ya Allah ladan azumin ka kaiwa mahaifina da ya rasu, ka kaiwa mahaifiyata da ta rasu, wannan ladan da ka sadaukar da shi zuwa gare ta ka yi azumi, sai da ka kai azumin ka ce ladan azumin ba a cikin mizanin ka za a rubuta ba, cikin mizanin mahaifinka ko mahaifiyarka, wannan ladan zai isa zuwa ga mahaifinka ko mahaifiyarka. Fafis sahihain, hadithi ya zo cikin sahihain Bukhari da Muslim. Ana Aisha radiyallahu anha, daga uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ce man mata, duk wanda ya mutu, wa alaihi siyam, ana bin sa azumi, sama anhu waliyu, waliyin sa ya rama masa. Adan malamai sun yi maganganu da dama, wanda ya mutu ana bin sa bashin azumi, waliyin sa, majibincin al'amarin sa, ko dan sa, ko ainihin jikansa, ko ainihin wato mahaifinsa, zai iya rama masa wannan azumin, ko wansa ko kaninsa. To wani azumin? Wasu malamai suka ce kowane azumi, misali ana bin sa azumin Ramadan na shekara da ta wuce bai samu ramawa ba saboda jinya, kuma gashi ga wani azumi muna dab da shiga bai samu rama ba, dab da shiga wannan azumin sai Allah ya karbaransa. To shin wancan azumi da ake bin sa na shekara da ta wuce za a iya rama masa? Wasu malaman suka ce za a iya rama masa istihbaban, za a iya rama masa amma mustahabbi ne rama masa. Dai kenan. Wasu kuma suka ce ana magana ne akan saumu nadirin, azumin bakance ne. Idan mutum yayi alwashi yayi wa Allah alƙawarin zai yi azumi, yace ya Allah na yi alƙawarin zan yi azumin sati guda, ko zan yi azumin kwana uku, ko zan yi azumi guda daya, ko zan yi azumin wata guda, kuma bai cika wannan alƙawarin da yayi wa Allah ba sai ya mutu, to shin majibincin al'amarin sa, ɗansa ko wansa ko kaninsa ko jikansa ko mahaifinsa, zai iya rama masa wannan azumin? Shine malamai suka ce to wannan hadithin yana magana ne akan saumu nadhiri, wato yana magana ne akan azumin bakance. Idan mutum yayi wa Allah irin wannan alƙawarin bai cika ba, to sai a raba, kila in mutum ɗaya ba zai iya ba sai a raba azumin, wane yayi guda biyu, wane yayi uku, wane yayi kaza, sai a rarraba shi sai a yi masa wannan azumin adadin azumin da yayi wa Allah alƙawari. Na fata an gane. Amma wasu sun shigar da hadda na Ramadan, wasu malaman suka ce kuma wato lin nazari khassa, azumin bakance ne kawai. Wa amma wusulu thawabil hajj fa fi sahih al-Bukhari an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhayna ja'at ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa qalat inna ummi nadarat an tahujj fa lam tahujj hatta matat أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. حديث يذكر في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عباس الله يكره مسيدة أن امرأة من جهينة وتمات إر قبيلة جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تازوجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أمي نظرت تتي يا رسول الله ما هي فياتا تاي الواشي تاي باكن تاي وعلى القوي أنت حج تتي ذات جيتي أيك الحج فلم تحج كما بتسامزوا أيك الحج حتى ماتت هر متوى تزومتا أفأحج عنها zan iya yin aikin hajjin a madadinta? Qala na'am, manzo Allah ya ce kware kwa hujji an hakimata aikin hajji. Ara'aiti, yanzu ki bani labari, law kana ala ummiki dai, da a ce mahaifiyar nan take bashi ake binta, kuma masu bin bashin suka zo suka ce to mahaifiyarki lokacin tana da rai muna binta bashi, a kunti qabiyatahu, zaki biya mata wannan bashin? Tace eh. Manzo Allah ya ce iqdullah, to ku biya Allah. wannan bashi ne domin shi nazaru ba Allah bane ya dora kai kai masa alƙawarin zakai an fahimta to tunda bawa ne yayi wa kan yayi wa Allah alƙawari to ya zama lazimi sai ya rama sai ya biya wannan azumi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace uqudullaha ku biya Allah fallahu ahqqu bil wafa Allah shine ma ya fi cancantar biya a cika wa alƙawari in an yi masa to kaga waɗannan hadisan guda biyu duk suna nuna cewa azumi ne da kuma aikin haji gashi duk da cewa ba kance ne amma gashi wani ya dauki wannan ibadar yayi kuma ladan ya kai zuwa ga shi mai mutuwa an fahimta azumi ne amma ba wanda yayi alƙawarin ne yayi ba wani ne yayi kuma ladan azumin sai aka dauka da wani yayi kuma sai aka ba wani duk da cewa malamai suna da wasu maganganu anan wasu malaman suna ganin idan da ne to irin wannan ayyukan zai iya daukan ya salla ko ya azumi ko ya irin waɗannan ibadun ya bawa mahaifinsa ko mahaifiyarsa sadaka ko ya bata ya sadaukar mata da ladan amma idan ba da bane ko ya wani suka ce to babu wannan suka kawo ayar wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa allaysa lil insani illa ma sa'a lalle abinda ake rubutawa mutum na aikin sa shine abinda ya aikata sa'ayin sa sai aka ce to kaga dan mutum yana cikin sa'ayin sa to tunda da yana cikin sa'ayin ka idan da yayi ibada ya baka da yayi mafhum haka wasu malaman suka takaita wannan sadaukar da wata wani aikin lada ko wani aikin ibada zuwa ga mamaci wasu sun yi masa restriction sun sa masa wato abin nan sun yi masa iyaka cewa sai in da ne ko ya tayi aikin ladan tace ta bayar da sadakar sallata ko azumunta ko aikin hajjinta zuwa ga ainihin wato mahaifinta ko mahaifiyarta wa qad dalla ala intifa'il mayyit bid-du'a ijma'il umma ko ijma'ul umma ala ad-du'a lahu fi salatil janaza malai ce wa qad dalla ala intifa'il mayyit hakika dalilai sun yi nuni akan amfanar mamaci da addu'a ijma'il umma addu'ar dandazan al'umma ala du'a ilahu da suka tsaya suka yi addu'a gare shi fi salatil janaza a cikin sallar gawa wa ajma'al muslimuna ala anna qada'ad dayn yusqituhu min dhimmatil mayyit malaman musulunci sun yi ijma'i akan cewa biyan bashi ga mamaci yana sariyar da nauyin bashin a wuyansa mutum ne ya mutu ana bin sa bashi sai wani ko ɗansa ko wani can daban sai ya ce shi bashin shi zai biya nauyin bashin ya dawo wuyansa to yanzu wannan ɗauke nauyin bashin ya sauka daga kan mamacin amma fa yana sauka ne in an biya idan ka ce ka ɗauka kai za ka biya to fa har yanzu shi mamaci fa yana nan a wucin tirai har yanzu yana nan ba a sake shi ba shi yasa an ka ɗauki irin wannan alƙawarin to yi maza maza ka biya mutum ne aka ce ya mutu ana bin sa basu suka kuma babu bai bar abin biya ba sai wasu cikin bayin Allah ko wani bawan Allah yana da hali sai ce shi duk basu sukan da ake bin su shi zai biya to yayi maza maza ya biya jinkirin biyan yana jawo mamaci matsala kamar yadda zamu ji insha Allah yake cewa walau kana min ajnabiyyin koda ko wanda zai biya wa wannan mamacin bashin ba daga cikin ƴan uwansa bane wani ba ajnabi ne wani mutum ne can daban ko makwabci ko kuma wani musulmi kawai yaji an yi ce ai kowa ne Allah ya masa rasuwa bai ma san shi ba kila yaji an yi bayani amma ana bin sa ba su suka yace shi a zo a zai biya wa min ghairi tarikatihi koda ko bashin nan ba daga cikin dukiyar da ya bari ba an bayyana ko ma'ana bashin nauyin bashin zai sauka daga wuyansa koda wanda ya biya bashin ba dan uwansa bane koda ku an biya bashin ba daga cikin abinda mamaci ya bari ba wa qaddalla ala zalika hadithu abi katada domin hadithin abi katada yayi nuni akan haka haythu daminat dinarain ta inda ya lamunce ya dauki nauyin biyan dinare guda biyu anil mayyiti ga wani mamaci da ya rasu cikin sahabbai falamma qadahuma yayin da Abu Qatada ya biya ba su sukan qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace al'ana barradat alaihi jildatuhu yanzu fatarsa ta fara samun sanyi
yanzu ne fatar sa za ta ji sanyi.
To ina ga wanda gaba ɗaya ma ba a san ana bin sa bashi ba. Ina ga wanda an san ana bin sa bashi amma ba a ma samu wanda ya ce zai biya ba. Wannan fa abukata lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zai yi wa mutumin sallah yace ana bin sa bashi suka ce yace ku yi wa dan uwanku sallah. Abukata da yaga Annabi ya juya zai tafi yace ya Rasulullah bashi nan yana wuyana dinare biyu ne fa. Duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da Abu Qatada zai ce ka biya shi ina ta dauko kariya Rasulullah saboda su sahabbai wato ba irin mu bane shi ma lokacin da ya dauki nauyin zai biya din fa ba wadata ce shi ba shi sun hadu da Annabi sai yayi masa tuni kad a ran nan da ya biya suka hadu yace ya biya yace ya Rasulullah na biya bashi ne yanzu yace al'ana barradat alaihi jildatu to yanzu ne fa fata su za ta ji sanyi sai yanzu za a sanyaya masa fatar amma da can din duk da an samu wani yace zai biya din har yanzu yana cikin wani nau'i na tashin hankali to shi yasa rubuta wasiya ko rubutu yake da muhimmanci wani yace ci basu suka mutane waya ba rubutu rubutun yana taimaka saboda mutuwan nan ba kamar yadda muke ta karanta ba ga yamma zai da haka ka sanar da wani ko kuma ka rubuta wani nan kaza ga watan kaza na ranci kaza din sai ka rubuta ka aje idan irin wannan mutuwar ta zo to irin kayanka ana duduba za a ga irin wannan za a ga dan memo haka ko dan wani jiyari haka da kake yin rubuce-rubuce ana duba sai ga ka rubuta wani kana bin yana bin ka bashi wani ma yana bin ka naira kaza bashi ka karbi kaza din kaza bashi to sai ga kafin a raba gado to sai ai kokarin cikin tarika ka abinda ka bari sai a ciccire ba su suka biya mutane kuma wannan ba a tsayawa a yi jinkiri ba za a ce sai an tattaro kan property din mutum ba kawai shikenan da an gano wani property ai kaza ma property din sa ne ga masu bin sa ba su suka sai a biya wani ana nan kuma an sake gano ashe yana da kaza ma property din sa ne shi ma sai a yi maza sai a sayar da shi sai a karbo kudin sai a zo a biya wani kar a tsaya a ce sai an tattara sai bayan wata shida sai bayan kaza to shi ba yana cikin tashin hankali ba sai a yi maza a biya masa wa hadha jarun ala qawaid ash-shar yace wannan abu ne yake gudana bisa ka'idojin shari'a wa huwa mahdhul qiyas kuma na'am magana ce to wa hadha jarun ala qawaid ash-shar wannan abu ne da yake gudana bisa ka'idojin shari'a wa huwa mahdhul qiyas amma fa qiyasi ne tsantsa fa inna thawaba haqqul 'amil wannan duk bayanan da kaje an yi qiyasi ne kiyasi ne tsantsa me yasa sai yace fa inna thawaba domin shi lada haqqul amil haqqi ne na wanda ya aiki lada haqqi ne na wanda ya aiki shi za a ba lada fa idza wahabahu li akhihi idan shi lada yayi aikin shi ya kamata a ba ladan sai yace ladan nan da za a bashi ya ba da kyautar ladan li akhihi almuslim ga wani dan uwansa musulmi lam yumna min dalika ba za a hana haka ba hakan zai amfanar da mamacin wanda ya bawa kyautar wato kyautar za ta amfanar da shi kama lam yumna min hibati malihi lahu fi hayati kamar yanda ka san ba a hana mutum ya bada kyauta ta dukiyarsa ba lokacin yana raye wa ibra'ihi lahu minhu ba'da wafati sannan kamar yanda ba a hana mutum wato bayan ya mutu ana binsa bashi wani ya biya masa kuma wannan bashin ya zama cewa ya kubutar da shi ba duk ba a hada kowanne ba za ka iya kana raye ka ba da kyautar wani abu na dukiyarka ko ka ba da kaza duk kyauta kamar yadda kake da wannan to wannan kaga zai amfane ka to haka wancan shi ma kiyasi ne idan aikinka ne kai za a ba lada sai ka ce ladan a bawa ne to yanzu wannan ladan da ka ce a bawa ne zai same shi za a bashi ina fatan gane عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن كربونا أبي هريرة الله يكارى مسيدة من زرق الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه أمله إلا من ثلاثين من زرق الله إذا مت يمت أيكا سقبا كي سنكثي سنداثي سيدين أبو بواب داوكو duk wanda ya mutu an rufe account dinsa abinda zai ci gaba da shiga cikin account dinsa ɗaya daga cikin abubuwa ukun nan ne in bai yi ɗaya daga cikin abubuwa ukun nan ba to account dinsa ya zama dormant za a rufe wannan account din sai dai iya abinda ke ciki
an bayyanta sai iya abin da ke ciki amma wani abu ba zai shiga ba amma in Allah ya ce miki mutum ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku to shi daga nan har a tashi alkiyama account ɗinsa ba a rufe
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce min sadaqatin jariya
sadaka mai gudana mutum yayi wani aikin alkhairi wanda ana nan ana cin gajiyarsa abu ne mai gudana kaman gina masallaci sadaqatun jariya kaman gina makaranta sadaqatun jariya kaman gina auqaf duk sadaqatun jariya buga littattafai duk yana cikin sadaqatun jariya dan haka duk mutumin da yayi irin wayannan ayyuka din to sadaka ce mai gudana ma dama masallaci yana nan ana sallah ana karatu to account din mutum cike yake da ayyukan lada babu ranar da za a dakatar da wannan ma damal musallun yusalluna fi masjidi matukar masallata suna nan suna sallah a masallaci
aw ilmin yuntafa'u bi
ko kuma ilimi da ya bari ana amfanuwa da shi ya ilmantar da al'umma ya ilmantar da mutane kila ilimin ma an yi recording wani ma ana sake yadawa wasu su ma suna ƙara ji ana ka to wannan ilimin yuntafa'u bi ilimin da ya riga ya mutu kamar irin su Sheikh Jafar Mahmudu Adam irin su Sheikh Albani da kuma na kwana-kwanan nan irin su Sheikh Sa'id Al-Hassan Jos da ire-iren su suna nan da yawa manya-manyan malamai na da da na yanzu yanzu ka duba irin manyan malamai da suka yi rubuce-rubuce sama da shekara 800 littafin mutum ana karanta 900 ka ji an ce yanzu shi rasuwar mutum shekara 900 amma ya yi wallafa-wallafa sun shiga duniya ana ta karantawa ran da ka sauke ranar wani shi ya sa ana gama littafin a wannan majalisin wani majalisin yanzu suka sa kaga shi wannan ai lafiya lau to ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u la ilmun yuntafa'u bihi aw waladun salihun yad'u la ko kuma mutun ya mutu ya bar salihin da yake masa addu'a ya haifi da ya sa shi a makaranta ya ba shi tarbiya ya zama mutun ya jona shi da guraren aikin alkhairi amma kaga wanda ya mutu ya bar dan kwaya ya bar dan wuiwi dan danalin dan totalin da fakalin da kodin ya bar mutumin da zai zo ya dinga zamantowa barazana ga rayuwar mutane ya bar dan da yake gaba daya duk ya addabi mutanen ungosu da face-facen waya ne da kwace da waye da da mutane wannan shine contribution din da babansa ya ba al'umma mutane sai ana ta zaman committee ana ta meeting ana ta ya za a yi wani fa ya damu mutane kai da za kai baka bada gudunmawa wani gangaren ba da zai zo ya dinga gangaren da wasu kawai ya ka haifo wa mutane dandama zo ya damu mutane ya dame ka ya damu kowa to kaga wannan waladun wani iri kenan ghairu salih ko so saboda kaga kenan sai wanda ya haifi dan kuma ya tarbiyantar da dan ya fahimtar da dan addini ya kuma daura shi akan ayyukan alkhairi to wannan dan zai ci gaba da yi masa addu'a duk lokaci bayan lokaci zai dinga tuno mahaifinsa yana masa addu'a amma mutumin da shi ma gaba ɗaya kullun cikin maye yake kullun mutum yana buje yake cikin maye to yana ba wace addu'a wani bai da wata tuno me zai tuno wa zai tuno da shi ma banda abin nan ɗinsa kawai banda shirman sa da har ma gaza da yake take ta abin nan so amma idan mutum ya bar salihin da to wannan yana daga cikin abin da zai jawo account ɗinka ya zama bude dan ka kafin ka bar duniya dan ka ya zama mahaddacin Qur'ani duk lokacin da ya karanta harafi daya sai dai ka ji alert wani mai karfi ya shiga cikin account kalalan ya shiga cikin account ɗinka ya tara dalibai wajen su goma ya karantar da su kowanne in ya karanta harafi daya dai ka dinga jin malam alati yana ta shiga cikin account ɗinka wala to Allah ya bamu irin waɗannan yaya
wa qad tahaddatha al ulama fi sadaqatil jariya
malamai sun tattauna game da sadakoki masu gudana, sun babba da misalai dan wanda Allah ta'ala ya bashi dama kada yayi wa kansa kasassaba, ya dage ya gina irin waɗannan ayyukan, ya dage ya gina irin waɗannan abubuwan na alkhairi, domin akwai ranar da zai ciji dan yatsa a iya waɗanda yamma ya ce ina ma ya ribanya sama da haka. Wa babu hawasi'un wa kabir, babin da malamai suka yi bayani na sadaka mai gudana babi ne mai fadi, wa kabirun kuma babi ne mai girma. Min bina'il masajid, na gina masallatai, ga wani Allah madaukakin sarki ya cire masa kasala da lalaci wajen gina masallaci. Yanzu nan da an gayyace shi cancan ma gashi can al'umma suna buƙatar masallaci da za su, yanzu nan zai zuba kuɗin sai abin nan. Ma yaudararsa ne ko yaudare shi da masallaci shi ba ruwansa, wannan ku ga yaudare kanku. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. Saboda wani ji yakin aikin alkhairi ya ce wai in ya bayar wacin yawa yake, to wani malami ya ce kai na ruwanka kai ka bayar, Allah ya ga da ikhlasi kai. Saboda haka wannan sai kuma wanda ba masu cin yawa ba sai su zo ka ce cin yawa yake, kaga shedan ya biyo ma ta wannan layin kuma. Dan haka bina'il masajid, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganganu masu yawa game da gina masallaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya fa wanda ya gina daidai, kai ka taba ganin masallaci wanda bai fi girman ɗakin tsuntsu ba? Mun karanta da ɗalibai a cikin ɗariqu salihin ko ɗakin tsuntsu fa ka gina masallacin da bai fi ɗakin tsuntsu ba, kai aka mana wato no matter how little it is, shi masallacin da ka gina din ko yaya ka karkace a to ai ba ni da ikon da zan gina kaman girman wannan, a kudin ka zai iya gina rabin sa shikenan, lillahi dai zaka gina, Allah yana bukata, kawai kare ya zamanto ka gina shi inda ba gurin da ake bukatar sa ba. Manzo Allah ce duk wanda ya gina wa Allah masallaci sai Allah ya gina masa gida aljanna, aljaza'u min jinsil amal. Da aka bina'ul masajid yana daga cikin sadaqatul jariya, wal abar da rijiyoyi da burtsatse din nan, gurin da kaga ana wahalar ruwa ka je kawai ka kirawo wanda za su zo su auna gurin su gani, kai wa mutanen gurin burtsatse, wani gurin za ga ba masallaci suke bukata ba, akwai masallaci a wadace, kawai abinda za a yi alwala ne ya yi wahala. To yanzu kana so ka samu ladan mai yawa, ya abinda za a dinga samun ana alwala ana sha ana wanka, kar kuma kai ma ka je ka sake masallaci, ai yanzu bukatar gurin ba masallaci bane, wanda shi ma wani lokaci yana daga cikin kurakuran da wasu mawadatan suke, kawai zai mutum ya zo ya ce shi dai masallaci, to ai kuma to in zaka yi sai ka dan kara ka tafi can wata unguwa wanda suke su kuma masallacin ne matsalar su, sai kai musu wani gurin za ka su kuma makaranta ce matsalar su, ka ko gurin da za ka makabarta ce matsalar su, kana da katon fili makabarta ce mutane matsalar su, sai ka basu. To kaga duk wannan yana ciki al'abar, ashe ka ga rijiya da kake kallanta ita ma ila 50,000 za ta iya gina ma rijiya, ka je kan kofar gidanka ko wani guri kawai ka sa tona rijiya, ko da irin wannan local irin wanda za a abin nan ba ta baka da kuɗin da za ka yi burtsatsa, ita ma tana cikin sadaqatul jariya, ma damar za a zura guga a ɗebo ruwa sha za a yi, alwala za a yi, dabbobi za a ba, sai ka ji alaƙa a cikin akawun ɗinka. Wal madaris, wala ya ce da makarantu, karantu na addini, cibiyoyi na ilimi, gina wato libraries na addini, samu wani guri ka gina library ka zuba da tattafan addini, ka ɗebi ma'aikatan da za su dinga gudanar da library din, kama yi e-library a jona da internet, duk za a ga waɗannan abubuwa ne waɗanda suke sadaqatul jariya. Wal ma'ahid, da kuma ma'ahad shine institution wa ɗiba'atul ulum, da wato buga ilimin muka, wani littafi yayi wahalar samu kai kana da hali ka je ka tura a yanko da sa kawai a shigo da shi, ko da sayarwa za ka yi kuwa, kamar yanda wani bawan Allah ya saka masa da alkhairi wannan littafin da muke karantawa 1,000 ake sayar da shi a kasuwa, amma yace a kawo shi ɗalibai a siyan musu da shi rabin kuɗin dan ɗalibai su mallaka, wannan sadaqatun jariya ce, sadaqatun jariya ce. kila wani 1000 sai dai zai masa zace masa wahala amma 500 din wani da 100 ba zai iya hadawa sai siya da haka diba'ul ulumin nafi'a wato bugal ilimin mukalif tafai na ilimi mai amfani ko wanda zai amfani mutane a duniya ko wanda zai amfani mutane a lahira ko wanda zai amfani mutane a duka biyun shi ma dai yana cikin sadakatun jariya ka je wata makaranta ko da ta boko ce ka shiga kai musu ka gina musu library ka zuba musu littafan chemistry physics biology ka zuba musu littafan islamic studies ka zuba musu littafan irin wannan shi ma yana ciki a samu cikakkun likitoci kwararrun injiniyoyi a samu malaman islamic studies kwararru a samu malaman kaza a samu haka wannan duk yana daga cikin sadakatun jariya wa kafaratul aitam da kuma renan marayu ko mutum ya gina wani guri na marayu yayi wani wakafi ko hubusi wasu shaguna yace duk kudin an karba kawai marayu ya ba ya sadaukar da wannan kudin ga marayu an naka wani committee mai inganci na kula da marayu a unguwar da yake ko a layin su ko wani abu mai kama da haka al aitam wal aramil da matayen da mazajen su sun mutu sun basu an bata da yara yaran aitam ita kuma armal biyuke ita ga ta ta zama gauruwa yanzu ba ta da miji ƴaƴanta ga su sun zama marayu ba su da uba to ire-iren waɗannan ana san yayyawaici cikin al'umma to waɗannan duk suna daga cikin sadakatun jariya wa dullabil ilm da daukan dawainiyar daliban ilimi kana da hali ma ka wani ya samu kyakkyawan sakamako ka biya ma kuɗi ya tafi wata ƙasa ma ya je yi karatun wani kuma a nan yake ka siya masa littafai ga shi ɗalibin ilimi ne haziki ne amma ba shi da material ba shi da kayan karatu ka je da shi kasuwa kurmi ka je ka kashe makaman miliyan ɗaya haka a zuwa zuba masa ya shiga ya dinga research yana karatu yana amfanar da mutane kai kila ba ka da iko da za ka yi wannan karatun amma kana da kuɗin da zaka siyo littafin ka bayar to duk lokacin da ya buɗa shi ma ya karanta wata fadara ko ya karanta wata aya ko ya karanta wani tafsiri kai ma kana da zaka ji alaƙa mai ƙarfi a cikin ainihin wato account ɗinka wayannan da suna daga cikin abubuwan da suke amfanar mamaci bayan ya riga ya mutu abu na hudu buka'u samai alal mayyit wai sama tana yi wa mamaci kuka in mutum ya mutu ga wata matsala buka'u sama sama za ta yi kuka alal mayyit akan mamaci to kakan bude kunne ka ji kana cikin wanda in ka mutu sama za ta cece da kuka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan to lokaci yayi to yau kun ji lokaci yayi kuma yau na mai hutu gaskiya mun kwana a daji sai mu ƙara yi sati mai zuwa don mu zo kan gaba yadda zai zama an samu matashi mai kyau insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk malir rajim bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salamu ala asyrafil mursalin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah kafin amsa tambaya muna sake sanar da ƴan uwa wannan masallaci mai albarka yana buƙatar taimako na musamman daga ƴan uwa mahalarta kamar yadda aka gaya wa ƴan uwa cewa akwai abubuwa da ake gabatarwa ne yau da kullum a wannan masallaci kuma abubuwa ne waɗanda ake so kuma ku zama masu taimakawa wajen gudanar da su da haka muna buƙatar ƴan uwa su sanya taimakon su gurgurdan abinda Allah ta'ala ya horewa kowa Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa sanarwa ta biyu kuma akwai committee da'awa dake karkashin wannan cibiya ta markazu ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha a satin da ya wuce mun yi bayani kuma na san dai gaskiya babu bukatar sai an maimaita irin wannan bayanin bayani game da mas'alar ko kuma sha'anin ciyarwa wannan cibiya insha Allah a wannan shekara muna so za mu fadada al'amarin da ya shafi ciyarwa kuma kamar yadda muka faɗa ƴan uwa su ba da gudunmawa ko su karan kansu ko su isar da sakon wannan cibiya zuwa ga wanda suke kyautata masa zaton zai ba da taimako ko dai abinci da fafe ko danyen abinci ko kudade waɗanda za a yi amfani da su wajen gudanar da ayyukan shi wannan ita wannan cibiya da kuma gudanar da harkar ciyarwa din kamar yadda na yi bayani mai tsawo satin da ya wuce na irin mahimmancin ciyarwar da kuma irin ladan da ake samu babba akan abin da ya shafi harkar ciyarwa to duk wanda yake so kamar yadda muka yi karatu a yau ainihin wato ya girbi abin da ya aikata bayan mutuwarsa da komawarsa zuwa ga Allah to ya zama shi ma agent wajen yaɗa wannan alkhairi muna roƙon ƴan uwa waɗanda Allah ta'ala ya sa su za su iya bada tasu gudunmawar su bayar sannan kuma su jawo wasu su ma su zo su shiga cikin wannan aikin alkhairi da haka ina ganin kofa a buɗe take kamar yadda aka faɗa mutum zai iya tuntubar wasu daga cikin ainihin jami'ai ko kuma ƴan kwamiti na wannan masallaci mai albarka tunda koda yaushe akwai liman akwai na'ibi akwai ladan akwai sauran dai ɗan kwamiti ga sunan yawanci duk an sassan su to insha Allah kamar yadda muka faɗa muna buƙatar in Allah ta'ala ya yarda a wannan cibiya ta zama ɗaya daga cikin wanda za ta farantawa ƴan uwanmu musulmai waɗanda za su kai azumi wani lokaci abinda za a yi buɗe baki ya zamanto ya tsaya to muna roƙon Allah ta'ala ya amfani da mu wajen farantawa ƴan uwanmu musulmi waɗanda suke cikin kuncin rayuwa rai wajen samun koda iya abinda za a yi buɗe baki da shi ne wanda muna nan muna ta shirye-shirye akan haka kuma da ikon Allah muna sa ran za mu samu cimma nasara da kuma taimakon da ƴan uwa za su yi insha Allah. Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa. Akwai wannan yayi tambaya game da sadaka da muka karanta a can cikin karatunmu cewa wasu malaman sun ce idan mutum yayi sadaka na wani aikin alkhairi ko sallah ko azumi ko hajji lallai in zai bayar da sadaka na wannan aikin zuwa ga wanda zai bawa sadakar to sai ya zama ɗansa ne saboda sun kawo wancan ayar wa laysa lil insani illa ma sa'a sai suka ce shi ma abin da yasa dan in ya bawa mahaifinsa ko mahaifiyarsa sadakar aikin sa za a karba saboda shi kansa dan yana daga cikin sa'ayi ko aikin uban domin mahaifin shine wanda ya fafutuka ya samu sadaki ya biya ya auri mahaifiyar mutum suka zauna aka haife shi ya ciyar da shi ya masa komai har kuma ya girma da haka kaga kai ma kanka kana cikin kasabin shi mahaifin naka to shi yasa suke ganin haka to sai yake tambaya cewa to idan mutum ya zama ba dan mutum bane kawai wani ne wanda yake ko dan uwansa ne ko makocinsa ne ko kuma ni dan uwansa musulmi zai iya yin wani aikin alkhairi ya bayar su wayancan malaman kashin farko suka ce sai dai akwai wasu nau'o'in ayyukan da budaddu ne ba lallai sai da ba kowa zai iya wa dan uwansa musulmi kamar su addu'o'i da sauransu da muka ambata wasu kuma suna ganin wannan shi ma zai iya yiwuwa din mutum yayi wasu ayyuka na alkhairi ya bayar da shi ga wani mamaci ko da ba mahaifinsa bane da haka dai kamar magana ce wanda take akwai sabani duk da cewa kaulin farkon gaskiya yana da ƙarfi wanda malaman suka faɗa wallahu ta'ala a'lam. Ina jin ku kike nan tambaya ko to insha Allah Allah ta'ala ya samu dace sati mai zuwa insha Allah sai da dan yau da so mu rufe karatu din kuma na ga gaskiya ya kamata a ce mun samu wata gaba mai matashi ne mai abin da mu fara a gurin so za mu ƙara yin darasi ɗaya in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu rufe kuma sai bayan sallah Allah ta'ala ya taimake mu Allah madaukakin sarki kuma ya kai mu Ramadan ya ba mu ikon raya shi da ibada. Assalamu alaikum wa rahmatullah.